الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Muna yammaci ne na 30 ga watan Jumadal Ula Hijira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1444 wadda ta daidai da 26 ga watan 12 shekara ta 2022 miladiya Kamar yanda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka na Mus'ab bin Umair dake cikin wannan unguwa ta Hausawa Zurot a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin Fathu Rabbil Bariya littafi ne wanda yake Fathu Rabbil Bariya bi adillatil iziya fi fiqhil malikiya na babban malamin mu professor Muhammad Mansur Sakkwata hafizahullahu ta'ala wanda sharhi ne na babban littafin nan muqaddimatul iziya ta babban malami Abul Hasan Ash-Shadhili rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na 114 a cikin jeren giyar darussan da muka gabatar a cikin wannan littafi mai albarka muna kuma cikin babi na 8 wato inda muke tattauna wasu mas'aloli daga cikin mas'alolin aure wanda kuma babin ya kunshi wasu daga cikin mas'alolin saki to darasin da ya gabata mun tattauna game da maganar adalci tsakanin mata da wato wayannan wurare ne idan mutum yana da mace fiye da daya ake so yayi adalci tsakanin su to shine malamin yake cewa ana buƙatar yin adalci a abin da ya shafi ciyarwa tufatarwa sai ya ce gurgurdan halin kowace daga cikin su duk da cewa wannan gabar gurgurdan halin kowace daga cikin su ijtihadi ne shi malamin yayi amma abin da yafi zama daidai kamar yanda malamai suka faɗa shine gurgurdan halin sa shi ai an fahimta ko madaukakiya ya aura ko kuma wanda take yar wayanda suke talakawa ya aura to duk ana la'akari da shi halin sa ba halin gidan da ya auro din ba sannan kuma daga cikin guraren da ake buƙatar adalci shine wajen rabon kwana har ma malaiki cewa bai halatta ya shiga wajen wadda ba ranar girkin ta ba wanda shi ma nan ijtihadi ne malam yayi Allah madaukakin sarki ya bashi lada na ijtihadi amma dai abin da yafi zama daidai shi ma a wannan gabar kamar yanda muka tattauna shine yana halatta mutun ya shiga ɗakin da ba a nan zai kwana ba ko ba nan ba ranar wanda ba ranar girkin ta ba zai iya shiga dan wata bukata kamar yanda dukkan bayanai sun gabata har gidan Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama mun shiga ko mun koma mun ji yanda Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake mu'amalantar ainihin wato iyalin sa a wannan babi to sai kuma muka tattauna gaba ta karshe bayan cewa wajibi ne yin adalci tsakanin mata abinda ya shafi tufatarwa abinda ya shafi ciyarwa abinda ya shafi wurin zama abinda ya shafi ainihin wato rabon kwana to shin kuma wajibi ne yin adalci a soyayya da kauna to shine muka fara tattaunawa akan cewa ba wajibi bane yin adalci tsakanin mata a abin da ya shafi soyayya da sha'awa da abin da ya shafi ainihin wato mu'amala ta aure wannan ainihin wato soyayya al'amari ne wanda ya shafi zuciya, wanda mutum kuma baya iya mallakar abin da ya shafi zuciyarsa, domin abin da ya shafi zuciya al'amari ne na Allah madaukakin sarki. Wa rabbi yu'afi man yasha'u wa yabtali, Allah ta'ala kan jarabci bawa ya sanya masa kaunar wata cikin matansa fiye da wata. Wannan kuma ba laifinsa bane kawai, mailul qalbi malamai suka ce ba shi da ainihin wato wani laifi, kuma ba za a jingina zalunci zuwa ga mijin da ya samu karkata ta zuci ainihin wato tsakanin matansa ba. Matukar a wancan babin na farko, ciyarwa, tufatarwa, wurin zama, rabon kwana yayi adalci, to abin da ya shafi almailul qalbi wannan babu ainihin wato wata matsala akan haka. Ina fata an gane abinda kawai musulunci ya ja kunnan mazaje shine mutum ya zamto ga baki daya, ya karkatar da akalansa wani bangare, ya juyar da ainihin wato tunaninsa wani bangare, ya zamto wata kwata-kwata, baya nuna kulawa akanta, baya sauke haƙoƙin zamantakewa a tattare da ita, to wannan kuma ya koma babin zaluncin da aka ja hankali akan wajibi ne mazaje su zamto sun kiyaye haka. Za mu tashi kan gabar da Ibn Qudama yake wata magana. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, qala Ibn Qudama, ta Ibn Qudama al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala yake cewa, la na'lamu khilafan baina ahli al-ilm, ba mu san wani sabani ba tsakanin malamai, fi annahu akan cewa, la yajibu taswiyatu, daidaito ba wajibi bane bainan nisa'i tsakanin mata, fil jima'i abinda ya shafi saduwa. Ba za a ce abin da yayi a wancan lokacin idan matansa biyu ya je wancan ɗakin ya sadu da matarsa fiye da sau ɗaya ko fiye da sau biyu, a ce nan ma in ya zo dole sai ya yi fiye da sau ɗaya ko fiye da sau biyu, ko kuma in can ya je ya sadu da waccan matan nan ma wajibi ne in ya zo ya sadu da ita. Wannan ba wajibi ba ne samun wannan daidaito ɗin, kamar yadda satin da ya wuce mun tattauna game da haka. Li'annal jima'a tariqu shahawati wal mail wala sabila ila taswiyati bainahunna fi dhalika, domin abin da ya shafi saduwa wato wata hanya ce ta sha'awa da kuma karkata irin ta zuci, dan haka babu dalilin cewa sai an samu daidaito tsakanin su akan haka. An gane ko? Fa inna qalbahu qad yamilu ila ihdahuma duna al-ukhra, domin akan samu wani lokaci zuciyarsa ta karkata zuwa ga ɗaya daga cikin matansa badda ɗayar. To wannan shi ma kamar yadda muka tattauna satin da ya gabata, haka malamai suka baje koli game da abin da ya shafi wannan matsala ta adalci tsakanin mata. Dan haka abin da ya shafi ainihin wato saduwa, kamar yadda muka tattauna, abin yana komawa zuwa ga lokacin da sha'awarsa ta taso, tunda abin ne wanda yake tasowa ne. Wani lokaci za ka ga yana wancan ɗakin sai sha'awarsa ta kusantar mai ɗakin ta taso, wani lokaci kuma in yana nan sai ya ji ba shi da wannan sha'awar, wani lokaci kuma sai ka ga yana can amma yana sha'aw kuma zuciyarsa ta fi sha'awar nan. Duk wannan wasu matsaloli ne wanda suka danganci zuciya, kuma kamar yadda muka faɗa yana da alaka wani lokaci da irin ainihin daɗin zama da iya zamantakewar aure da mu'amalar aure ɗin daga su matan, wadda tafi kulawa da shi, tafi yafi samun farin ciki a tarayya da ita, yafi samun kwanciyar hankali, tafi gamsar da shi, tafi kaza tafi kaza, to zai fi son girkinta in ya zagayo ya dinga biyan bukata da ita fiye da waccan. Wannan kuma kaga kaman yanda wani lokaci mailul qalbi ne, wani lokaci kuma gazawa ce daga wata cikin matan. An fahimta ko? Idan abin da ya shafi mailul qalbi ne, to wannan shi ba za a zarge shi ba akai. Misali kawai sai ya ji yafi son zuciyarsa ta karkata, yafi sha'awar saduwa da wance, ko zuciyarsa ta fi karkata yafi nishadi da wance, wannan ba za a zarge shi ba. Matukar ita ma ɗairi yana yin nishadi da ita gwargwadon ainihin wato abin da ya kamata. Akwai kuma lokacin da zai zamto shi dawa ba laifinsa bane, laifin ɗaya ce daga cikinsu. Misali kamar yadda na faɗa, ɗaya daga cikinsu ta fi kula da kanta, ta fi tsafta, ta fi ainihin wato sanin dabaru da hikimomi na kwantar da hankali da samun biyan bukata irin wannan. To wannan ya sa ya fi samun ainihin wato abin da yake da bukata a wani ɓangare, a ɗaya ɓangaren kuma sai dai kawai ana da yi ne, ba ta kula da kanta, ba ta mai da hankali akan sanin hanyoyi da dabarun mu'amala irin wannan, sannan ma kila ba ta da cikakkiyar tsafta, ko kuma ba ta da ma cikakkiyar lafiya, wata ma za ka ga tana da infection kuma ta ki mai da hankali da sauransu, duk da cewa matsalar infection abu ne wanda in ɗaya ya kamu da shi to duk sai an magance su duka, domin ɗaya yana da shi to kaga akwai yiwuwar shi ma namijin ya kamu da shi kuma sauran matan ma za su iya zama towa sun kamu da shi to amma dai ala ayi halin wannan abin da ya shafi ainihin wato saduwa da kuma sha'awa da kuma karkata to wannan wani abu ne wanda ba a tilastawa namiji sai yayi daidaito ko sai yayi adalci tsakanin matansa ba dan haka mata anan wannan gaban ma su ƙara sani dan kowace ta iya allanta ta wanke kullun ina sake maimaita haka shi yasa idan an zo to competition magana ce ta kowace ta dage iyakar iyawata ta kura malejin ta wajen ganin cewa yar uwarta bata danne ta ba a wannan babu tana iyakar iyawarta sai zamto shi kansa an raba ma hankali ya kasa in ka zaurar da shi zai ga yana san can yana san nan to kaga wannan duk ya nuna cewa matan da yake tare da su masu kan gado ne an fahimta amma da zarar daya ta nuna cewa ita gaskiya ba za ta iya wannan ainihin wato kakalakakalan ba za ta iya wannan ainihin wato kwarkwasar ba ita kaza 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 to kila a dami a kala daya za ta samu za ta karbe miji cikin sauki ina ba ta an gane wannan masalolin ina ganin sun fito fili ko a koma cikin almaguni na ibnu qudama mujalladi na 7 shafi na 308 wa mahabbatun nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama li aisha kanat mashhuratan bayna nisa'ihi kaunar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ke yi wa nana aisha wannan abu ne wanda ya shahara tsakanin matansa ba wani abu bane da ake nukunukun sa a gidan annabi ba wani abu bane da annabi sallallahu alaihi wa sallam yake bobboye shi abu ne a fili matan annabi sun san annabi irin kaunar da yake wa nana aisha radiyallahu anha wal muqarrabina da ma makusanta min ashabihi daga sahabbansa duk sahabbai makusantan annabi sun san annabi yana yi da nana aisha annabi sallallahu alaihi wasallam yana kaunar nana aisha sosai wa fi hadith ibn abbas radiyallahu anhuma yazo cikin hadithin abdullahi dan abbas radiyallahu anhuma anna umara dakhala ala ibnatihi hafsa wata rana sayyidina umar radiyallahu anhu ya shigo wajen yarsa nana hafsa fa kala sai yace ya bunayya yake yata لا يغرنك هذه التي اعجبها حسنها وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم اياها كركزو كيروبتا كركي يدا wannan wanda kenta da kaunar da annabi yake yi mata yake kayatar da ita yake burge ta yake ainihin wato janta karki daka tatata karki ce sai kin yi gasa da ita karki ce duk abin da ta yake ma zaki za ta iya yi ita ta sha ce kuma kwabake ta ruwa wannan ana gaya maka gidan annabi sallallahu alaihi wasallam sayyidina umar kaga iyaye haka yake kamata idan aka samu cewa Allah ya jarabci wani wato da kaunar wata cikin matansa ba dayar ba wulakanta ce yake ba ba tozarta ce yake ba ba danne mata haƙoƙin ta yake ba ba rashin adalci yake mata ba to wannan kuma zalika fadlullahi yutihi man yasha ba ta da bakin korafi wannan wani abu ne daga Allah madaukakin sarki ga gidan annabi sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki ya fifita kawai ki ta addu'a Allah ya sa a fusanki shikenan kawai an fahimta dole ne za a samu ɗaya sai ɗaya an fusan ɗaya a cikin ku to ki ta addu'ar Allah ya sa ki aka fuso shikenan kuma iyaye su gaba da tausar ƴaƴansu akan cewa wannan ba shi bane yake nuna ba za a yi rayuwar aure mai nagarta ba za a yi rayuwar aure mai dadi ba ana iya yi tare da cewa a gidan su ɗan gidan sun san cewa mai gidan ya fi yin wance amma duk ɗan gidan kuma babu mai kuka da shi akan rashin adalci duk ɗan gidan babu mai kuka da shi akan tauye haƙƙin wani bangare yanda yake kula da waccan wanda ya fi so din haka yake kula da sauran yanda yake ba wa sauran yake ba ta haƙƙinta haka yake ba wa sauran haƙoƙin su wannan kuma kaunar kamar yadda muka faɗa al'amari ne na zuci ita kuma zuciya remote control ɗinta ba a hannun mutum yake ba a hannun Allah yake da aka kar a zafafa kishi anan kada ƴaƴa su ma su zo su shiga cikin a tsunduma su cikin irin wannan rigimar wani lokaci abin gudu kawai miji ya tara mata ya kasa musu adalci wannan shine aibu wanda kuma shi muka fara tattaunawa a karan farko a cikin wannan tattaunawa tamu ina fata an gane kaga ga sayyidina Umar radiyallahu anhu kaga yazo har wajen kissa na Hafsa radiyallahu anha yace la ya gurrannaki hadhihi allati a'jabaha husnuha kin gana na Aisha nan tana da kyau sosai kada wanda kenta yake rudatta ta rude ki kema kada wadda kyanta yake kayatar da ita yake sa ta tana jin ta isa wa hubbu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam iyaha da kuma jin da take yi annabi yana kaunarta to kada irin abin da take ji da kanta din nan ke ma ya rude kike ce zaki irin wannan kwaba ki za ta iya yiruwa ba lalle bane abin da tayi in kika ce kika labari gidan annabta fa ke shi yasa kuku biyu ne a gidanku kuku uku ne a gidan kuku hudu ne a gidan sai ya zamana Allah ya jarabci mai gidan da kaunar wata daga cikin matan fiye da sauran amma fa babu wanda kaman yanda gidan annabi babu korafin rashin adalci a abinci babu korafin rashin adalci a sutura babu korafin rashin adalci a gurin kwana babu korafin rashin adalci a raban kwana amma duk da haka sun san annabi ya fi sanna na Aisha amma tambaya babu taqiya yace Allah ya sani yana sanna na Aisha radiyallahu anha ina fata an gane to saboda haka wannan duk yana daga cikin abin da wani lokaci akan samu rashin fahimta sai a dinga ganin mutum azzalimi ne to kaga in ka dauki wannan a matsayin zalunci ka fahimci addini baibai ka fahimci addini ba daidai ba kamar yanda wannan da yawa daga cikin mata sun dauki wannan shi ma zalunci ne ina fata an gane kawai addu'ar da zaki tai ki ta kokarin kyautatawa ki ta kokarin faranta masa ki ta kokarin yin abin da zai zamto ke yafi so idan Allah ya jarabce ki da baki aka fi so ba sai ki hakuri ki ci gaba da turzawa ki ci gaba wani lokaci wato yaki dan zamba ne la Allah wasu abubuwa ta kama tana ta yi yasa ta samu wannan ki samu wannan ke ma dabarun ki kuma yi ƙari la Allah ton zai iya zagayowa kanki na fata an gane yuridu Aisha ta yana nufin na Aisha kaga sayyidina Umar fa ka duba kissa da muka karanta game da wa inimra'atun khafat min ba'liha nishuzan nana sauda ce fa dan a zauna lafiya fa har girkin ta dauka tace ta bawa na Aisha to irin wannan maslahar ita ce galibin mata da wuya su iya dan a samu zaman lafiya to ga kuma na Aisha anan sayyidina Umar yana jawo yarsa kunne cewa kada ta nemi za ta yi takara ko gasa da na Aisha ta tsaya a matsayinta na ummul mu'minina ta tsaya a matsayinta na matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tunda babu wani abu na hakkinta da ta nema ta rasa a gida shikenan kawai kasantuwar kuma an fi son wata akan ta wannan wata jarabawa ce daga Allah madaukakin sarki fa qasastu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fatabassaba nana Aisha tace da naji labarin abinda sayyidina Umar ya gaya wa yarsa sai na bawo manzon Allah labari manzon Allah yayi murmushi ka gani ko fatabassama manzon Allah bai ce a ba haka bane a kaza 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 bai shiga yayi ta kwana-kwana ne sai ya kare kansa ba fatabassama kawai sai yayi murmushi shikenan ina fata an gane wannan hadisi Imam al-Bukhari ya ruwaito shi hadisi na mujalladi na 3 shafi na ko hadisi na 49 Imam Muslim hadisi na 1479 kama la yajibu taswiyatu bainahunna fil mahar kaman yanda ba wajibi bane sai ya daidaita tsakanin matansa a sadaki kaman yanda kuma ba wajibi bane sai ya daidaita tsakanin matansa a walima ya danganta da lokacin da ya auri waccan lokacin yana da kyarye kwace daga hannun kinku na fata an gane yawa shi ita kuma wannan an aure ta lokacin da akwai wadata da haka waccan an aure ta kila da akwati guda ɗaya ko biyu ko uku wannan sai aka aje mata 12 misali ba wani abun nan lokaci ta da tsawon da Allah ya sa lokacin akwai wadata tana iyawa kuma ta farkon ce aka yi abun cikin wadata daga baya kuma sai Allah ta'ala ya rage abun lokacin da zai auro ta biyu sai zama ba ikon da zai iya yin irin abun da ya na farko kenan ana so da ma'aurata maza su sani mata su sani ba wajibi bane sai ka daidaita tsakanin matanka a sadaki ka ba ta farko 50,000 akwai yuwar ta biyu da ka tashi auro ta ka ba da 100,000 gurgudan wadata kila lokacin da ka ba wa ta farkon 50,000 iya abin da zaka iya bayarwa kenan amma ta biyu lokacin da zaka aure ta kuma kana da ikon bada 100,000 sai ka bada 100,000 ba wani zancan a to ai dama ya nuna ya fi son wannan a waccan lokacin da ya aure ta 50,000 ya bayar wannan 100,000 a ba a duba wannan da aka kar a ce sai an har a sadaki sai ya yi adalci a ya danganta nan ma ba wajibi bane sai ya daidaita tsakanin matansa a sadaki barka ji gidan annabi sallallahu alaihi wasallama ma sadakin matansa ba daidaita su ba daidaice yake ba faqad amhara annabiyyu an-najashi umma habibata radiyallahu anha an-najashi ya bawa ummu habiba sadaki annabi sallallahu alaihi wasallam a madadin annabi sallallahu alaihi wasallam domin tana daga cikin wanda suka yi hijira zuwa Habasha garin Najashi to da taje can kuma sai mijinta ya zama Kirista kaga ba aure tsakanin su to dan annabi ya karfafi imanin ta katta jada baya ita ma katta samu abin nan sai annabi ya aure ta Najashi yace ni zan biya sadakin da aka daga can ainin Habasha aka dauro auren ummu habiba kuma Najashi ya bada sadakin kuma da ya tashi bada sadakin ya bada 4,000 dirhami 4,000 haka Najashi ya bayar wa kana muhuru azwajihi a lokacin da sadakin sauran matan annabi sallallahu alaihi wasallam 400 dirhami 400 ne dirhami 400 dirhami 4,000 ba hadi to yanzu anan kaga ba za wannan babban misali ne da za ka gane ya danganta lokacin da ka auruwance irin fursa da wadatar da kuma lokacin da ka auruwance wannan ba wani ma'auni bane da za a ga can kafi hidima ko nan baka fi hidima ba ko nan kafi kashe kuɗi nan baka fi kashe kuɗi ba a'a ya danganta da lokacin da aka yi auren wance a wani stage kake meye matsayinka meye wadataka lokacin da zaka zo auren wance ita kuma yaya wadataka take lokacin da zaka karo ta uku ya halinka yake lokacin da zaka kara ta hudu ya wadataka take misali to wannan shine abin lura ba wai ana kallon waccan an yi kaza nan ba yi kaza ba ta nasara sai kuma ya zama ba nasari to kaga an samu matsala ko da haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya auri ummu habiba kuma Najashi ya bada sadaki a madadin annabi sallallahu alaihi wasallama dirhami 4,000 wanda sauran matan annabi sallallahu alaihi wasallam dukkaninsu sadakin su dirhami 400 ne ka koma cikin sahihu ka koma cikin wato musnad na Imam Ahmad mujalladi na 6 hadisi na 1000 ko shafi na 447 da Imam Abu Dawud shi ma hadisi mai lamba ta 2107 Imam An-Nasa'i a mujalladin sa na 6 shafi na 119 kadhalika mala yace har wa yau la tajibu taswiyatu fil walima ba wajibi bane daidaita tsakanin mata a walima waccan lokacin da ka aure ta da kyar aka samu da fadika da soɓaro do aka sha da kama-kama haka shi ma sai da abokai suka dan kakkama Allah da hikimarsa kuma sai wadata ta zo daga baya da ka tashi auren ta biyu sai ga ka bankara raguna wajen guda uku ko hudu a walima kowa sai da ya ci nama ya bari to anan ma ba za a kalli waccan ga abin da kai nan ba wajibi bane daidaita tsakanin matanka a walima kuna fahimtar karatun nan qala Anas radiyallahu anhu yace ma ra'aytu an-nabiy sallallahu alaihi wasallama awlama ala ahadin min nisa'ihi to bari kuma ka ji wacce aka fi kashe kuɗi yanzu mun ji wadda sadakin ta yafi na kowace tsada cikin matan annabi ita ce ummu habiba to wacce ce kuma aka yi baja-baja aka yi samu abinda wato ba a samu ba a ragowar walimar sauran matan cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallam Anas da kansa yake cewa kaga Anas dan cikin gida ne yace ma ra'aytu an-nabiy sallallahu alaihi wasallama awlama banga annabi sallallahu alaihi wasallama yayi walima ba ala ahadin ga wata min nisa'ihi daga matansa ma awlama irin walimar da yayi alaiha a wajen auranta wace ce yace ya ani Zainaba bint Jahash yana nufin Zainab bint Jahash duk matan annabi sallallahu alaihi wasallam babu wadda aka kashe kuɗi aka yi walima sosai a auranta sama da Zainab bint Jahash kaji yanda Allah yake ikonsa amma kuma a cikin su wacce annabi ya fi so na Aisha wacce ce sadaki kaga kamata ya ce wadda aka fi so sadakin ta yafi yawa ko to amma ita ce sadakin nana Aisha ya fi so ita ce yafi bada sadaki da yawa ita aka fi so amma ummu habibu ita ce wadda ba a bada sadaki mai tsada bai yawa ba fiye da nata sannan ababun walima kamata ya ce na auren nana Aisha akai walima sosai amma sai ya zamto a auren Zainab binti Jahash anan ne annabi ya walimar da bai taba yi ba a auren sauran matansa wannan shi ma hadithin Imam al-Bukhari ya rawaito shi hadithi na 4876 to kaga wannan shi sa malai ya ce ma ba wajibi bane daidaitawa tsakanin mata ame a sadaki ba wajibi bane daidaita tsakanin mata ame a walima ba kamar yanda ba wajibi bane daidaita tsakanin mata abin da ya shafi soyayya da sha'awa da sauransu wa inna ma yajibu alaihi al-adlu bainahunna فيما ذكره المصنف من النفقة والكسوة كوي inda ya zama wajibi miji ya adalci tsakanin matansa shine cikin abinda malam Abul Hasan Ash-Shadili ya ambata wato na ciyarwa da tufatarwa wannan wajibi ne yayi daidaito ya adalci tsakanin matansa a ciyarwa da kuma tufatarwa an gane wannan ka koma cikin majmu'ul fatawa ta Sheikhul Islam mujalladi na 32 shafi na 230 fa'ida tani malai yace ga wasu fa'idoji guda biyu malal musannif rahimahullah al-ula fa'ida ta farko la yusibu ar-rajulu zawjatahu aw amatahu wa ma'ahu ahadun fil bait malai yace baya halatta mutum ya sadu da matarsa ko ku yangasa alhalin akwai wani a cikin ɗakin sagiran kana au kabira karami ne a ɗakin ko babba ya qadana au na'iman a farke yake ko kuma bacci yake yana daga cikin adabul firash ladaban keɓanta da iyali bai halatta mutum ya keɓanta da iyalinsa ko matarsa ko baiwarsa alhali a ɗakin da yake banta da ita din akwai wani wanin nan karami ne ko babba bacci yake ko idansa biyu li'anna listitara bil jima fardun domin suturce kai da boye kai lokacin saduwar aure wannan farilla ne tun ba zai nuna shi fitsararre bane shi baya kunya baya kunyar Allah baya kunyar mutane zai iya yin duk abin da ya ga dama ai matarsa ce ai halaliyarsa ce kamar yanda masu ainihin wato wannan rayuwar ta banza da aka dauka wanda take yan me ake kiransa fatin nan da ake yi a yanka cake mutum ya runguma mata a bainar jama'a ana ta dauka ana ta watsa wa duniya wannan fitsara Allah kai mana maganinta matar mutum ta aure da yake sa ran ya kyankashi ƴaƴa masu albarka a bainar jama'a ya kama ta ya rungume ta ya sumbance ta ana tafi ya yanka ke ya dauka ya bata mace da aka santa da kunya a bainar jama'a iyayenta suna nan kakanninta suna nan yayyenta suna nan a wani lokaci maza da mata a gurin ana tafi ana kida kuma bayan an gama a ce a rufe da addu'a Allah ya sa albarka dan an rena Allah a gama yi wa Allah fitsara a gama yi masa rashin kunya sannan wai a ce a rufe da addu'a abu ne wanda ake son a dinga nuna kuma sannan wannan hoton ba karamar illa yake yi wa mutane ba ba karamin miki yake zama wa matasa ba mutum ya ga a gabansa an rungume mace ana kaza ana kaza ana kaza wani sako ka tura al'umma wanda shi ba shi da wannan matar da zai yi wannan wani sako ka tura masa me kake so ya je a cikin al'umma in ya shiga cikin society me kake so ya yi abu ne da ake so a dinga barda tunani shi sa zaka ga lokacin da al'amura ba su zama irin haka ba lokacin da bakin al'adu ba su shigo mana ba lokacin da gurbatattun ɗabi'u ba su shigo mana ba hatta su kansu ma auratan sai a aura ma ba su ma gane kan tafiyar ba sai a hankali ba su gane ba amma yanzu sakonni ta ko ina so ake sai kowa ya lalace sai kowa ya waye game da abin da ake yi kisa a fito a yi rawa a yi liki a bainar jama'a ba kunyar Allah ba kunyar jama'a kuma ga masu masu wayoyi nan ana ta dauka daga nan ka gani a Facebook ka gani a ina ne ka gani a ina ne ka gani a ina ne mutum zai yi kuka zai ciji dan yatsa lokacin da ya manyanta girma shekarun hankali suka zo wa mutum za ta ciji dan yatsa wannan abun yana nan ba wai mutane ba har malaiku sun yi wannan recording din har malaiku sun yi recording sai bayan mutum ya girma lokacin da mutunci yake nema wurjanjan ya daina sa wannan matsatsan kayan ya koma sa malin ba za ka taba ganin sa ba tagiya ba lokacin girman da mutuncin yake so sannan kuma ce irin wannan abubuwan a dinga sakin su ai gashi lokacin yana matashi ai gashi lokacin yana na ita ma lokacin da ta riga yanzu tayi iyaya ta manyanta mutuncin take nema a dinga fito da irin wannan abubuwan ga abin da ce lokacin tana yarinya ko tana matashi me amfani irin wannan Allah ya shiryar da mu لقول الله عز وجل سبدا فدن الله مي غيرما دوكاكا يا ايها الذين امنوا ليستعذبكم الذين ملكت ايمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاه الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيره ومن بعد صلاه العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الايات والله عليم حكيم Allah madaukakin sarki ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani liyasta'dhinkum alladhina malakat aymanukum bayanku da kuka mallaka su nemi izininku walladhina lam yablughul huluma da ma yaran da basu kai balaga ba su nemi izinin shigowa wajenku mana thalatha marratin hasau uku waɗanda basu balaga ba da bayinku waɗanda hannunku ya mallaka suna shige da fice a cikin gidajenku to akwai wasu lokuta guda uku da za su nemi izini in suna son su shigo wajenku min ba'di salatil fajri bayan sallar asuba galibi mutum bayan sallar asuba yana ganin ba wanda zai shigo wajensa wani lokaci zaka samu mutum lokacin zafi ne daga shi sai dan gajeren wando ko daga shi sai singileti ko kaza ko kaza ko kaza ina fata an gane da haka ba lokaci bane da yake sa ran wani zai iya shigowa wajensa da haka za ka ga lokaci ne da bai cika rufe tsiraicin sa ba sosai wahina tad'una thiyabakum min adh-dhahira da lokacin da kuke tube kayanku min adh-dhahirati lokacin da rana ta yi zafi ina fata an gane kaga can min qabli salatil fajri ko min qabli nace min ba'di ko min qabli salatil fajri kafin sallar asuba lokaci ne da in mutum zai shigo wajenka to ya nemi izini ya yi sallama kuma ya nemi izinin ya shigo kafin nan saboda lokaci ne da ka tashi daga bacci a yanayin kwanciya ta bacci za ka ga ka sa kayan bacci ne wanda baka yadda wani ya ganka a irin wannan yanayin na kayan bacci daga kai kila sai wanda ya kamata ya ganka to lokacin duka wato bayinku za su shigo wajenku ko kuma ainihin wato yara da basu kai balaga ba to su nemi izininku wahina tad'una thiyabakum sai kuma lokacin neman izini na biyu lokacin da kuke tube kayanku min adh-dhahirati lokacin zafin rana wani za ka ga lokacin yakan dawo da rana ya dan yi wato siesta ake kiran sa ko dan baccin rana ya kailula to shi ma wani lokaci ne da za ka ga mutum ya tuba kaya masu nauyi ya bashi daga shi sitin da lokacin rana ta take akwai zafi daga shi sai ya singileti ko kayan bacci to shi ma lokacin da za ka shigo wajen mutum a wannan lokacin a nemi izinin sa in mata gida ce a nemi izinin ta lokacin wa min ba'di salatil isha da kuma bayan sallar isha Allah ta'ala ce thalathu auratin lakum lokuta ne guda uku na tsiraicin ku lokuta ne guda uku na tsiraicin ku kafin sallar asuba in kaje ka samu mutum ba haka zaka same shi ya sha riga ya sha hula ya sha kaza ba zaka same shi da kayan bacci ne haka lokacin baccin kailula na rana zaka samu mutum da kayan bacci ne haka bayan sallar isha mutum yana ganin ya gama sabgogin sa ya gama komai zai tuba kaya masu nauyi ne ya sa kayan bacci namiji ko mace da haka duk lokacin da zamu mutum zai shiga wajen gida a irin waɗannan lokacin Allah ta'ala ya ce ya nemi izini laysa alaykum wala alaihim junahum ba'dahunna babu laifi akan ku ko akan su masu shigowar bayan wato a wani lokacin bayan waɗannan wato bayan waɗannan lokutan galibi da ya ka samu mutum kuma ba akin tsaba da haka dan ka shiga wajensa a irin wannan lokutan babu laifi tawafuna alaykum masu zurga zurga ne da kaiwa da komowa a tattare da ku sun shiga sun fito sun shiga ba'dukum ala ba'din sashin ku akan sashi kadhalika yubayyinu Allahu lakum al-ayat kaman haka ne Allah ke bayyana muku ayoyinsa wallahu alimun Allah masani ne hakimun kuma gwani ne to kaga wannan yana nuna maka kenan ashe to ina ga kuma mas'alar kebanta tsakanin mutum da iyali ace kuma an yi a bainar jama'a ko an yi inda wani yana iya gani ko an yi inda wani yana iya sanin me aka yi wannan akwai rashin ladabi akwai rashin da akwai rashin dattako akwai rashin sanin ya kamata ba wayewa bace gidadanci ne da jahiltar addini ويخل بالاستتار عند جمهور المالكيه وجود صغير غير مميز ويساموار قرامن يارو ددد بي كاي شيكارن تانتانچيوا با تو واي wannan yana gurbata da kuma lalata wannan buyan da wannan suturcewar an ce ka suturce kanka da matarka lokacin da zaka kebanta da matarka sai zama akwai yaro dinda cewa yaran karami ne ba zai iya bambance me kuke ba ko me ba kwai ba zai iya tantancewa ba amma dinda haka a wajen malikiya suka ce wai wannan in kana tunanin ka kebance ka kuya to samuwar yaro ya gurgunta da kuma lalata wannan kebantar dinda cewa yaro ne karami kuma gairu mumayyiz ittiba'an ibn umar radiyallahu an sabida bin koyarwar Abdullahi dan Umar radiyallahu anhu alladhi kana yukhruju as-sabiyya wanda shi Abdullahi dan Umar ya kasance yana sa a fitar da hadda dan karamin yaro jariri fil mahad da yake cikin tsumman goyo inda ma yuridul jima'a duk lokacin da yake so ya tara da iyalinsa bala ta ce a wala shi ba ruwansa da cewa jariri ne dan karami ne a goye yake a har dan karamin jariri shi according to Abdullahi dan Umar za a fitar da shi ne daga daki idan yana so ya kebanta da iyalinsa ina fata an gane lakinnal jumhur wannan shine ra'ayin jumhurul malikiya wato mafi yawan malaman malikiya wannan shine ra'ayinsu kar a samu koda karamin yaro a cikin dakin da namiji ko miji zai kebanta da iyalinsa lakinnal jumhura sai dai jumhur na malamai wa minhum ba'dul malikiyya daga ciki akwai wani bangare na malikiyya zahabu sun tafi ila anna wujuda ghairul mumayyiz wai samuwar yaran da wato bai kai shekarun tantancewa ba la yukhillu bil istitar sun ce a wannan baya gurbata suturcewa da mutun yayi da iyalansa inda yaran bai kai sunu tamyiz ba bai ma san me kuke ba yana can kila bacci yake kila ma yin idan sa biyu dai duk abin da kuke yi ba shi da hankalin da zai iya idrakin wani abu da abin da yaga ana yi lima fihi min al-mashaqqa wal haraj saboda in aka ce har yaro na goye har jariri sai an fitar da shi daga cikin dakin suka ce akwai wani nau'i na wahala da takura a cikin yin haka da hakan yaro ne dan jariri ko kuma akwai ciki da falo ne su ma'auratan suna can cikin uwar daki shi kuma aka yi masa shimfiɗa yaron a falo kaga shike na fata an gane amma a lokacin da za ka gaga ga yan mata ko kuma yara masu hankali amma mutun yana tarawa da ainihin mahaifiyarsu duk motsin da yake yi yara suna ji wannan gaskiyar magana ya saba da koyarwar musulunci ya saba da koyarwar musulunci duk da cewa wasu da hujjar yanayin rayuwa da talauci da kuma yanayi za ka ga wani za ka ga daki ɗaya ne na haya a ciki yake kwana da shi da matar da yayan da shi da matar da ƴaƴan duk a wannan ɗakin kuma wani lokaci ɗakin ma falle ɗaya to ko ba falle ɗaya bane suna falo kuna can cikin ɗaki kuma yara ba irin waɗannan wanda ba mumayyizai ba wanda suke ƙanana ba a yara waɗanda suke suna da wayo suna da hankali za su fahimci wani abu to wannan gaskiyar magana ya saba da koyarwar addinin musulunci kuma ya saba da tarbiyyar da kake so ka gina ƴaƴanka akai domin wannan ba tarbiya zaka ba su balalata su zaka yi yaro tun yana wannan stage din ya san ga abin da ke gudana tsakanin mahaifinsa da mahaifiyarsa wannan gaskiyar magana akwai ruguzawa mutane tarbiya kuma waɗannan yaran suka shigo cikin al'umma za su zama annoba za su zama hadari da koda akwai wannan larurar ta gidan haya da takura to sai dai mutun ya san duk dabarun da zai dinga yi na kokarin irin yara dai masu hankali ko dai ya zamto suna makaranta ya dinga zagayowa ko kuma dai shi ya san wata dabara da wata hikima da zai yi duk lokacin da yake so ya kusanci iyalinsa amma kusantar iyali da wani mai wayo ko mai hankali a cikin ɗakin akwai haɗari an gane ko ka koma cikin al-madakhal na ibn al-hajj al-maliki mujalladi na biyu shafi na 184 da haka wannan shine ra'ayin jumhur cikin malikiya suna ganin wato baya halatta a samu ko baya dacewa a samu yaro ko da karami ne ainihin wanda bai kai sunnu tamyiz ba a cikin daki amma dai wasu cikin jumhur na malamai suna ganin wato a babu laifi idan yaron ya zamto ghairul mumayyiz bai kai shekarun tamyizi ba tantancewa dan an yi mu'amalar aure yana cikin dakin babu laifi وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه ينا چوا الصحيح في هذه المسألة زنچن ده يفزما انغنتت چه غمد ونن مسألة أنه يحرم الوطع بمرأة أحد للي بايا واتو حرام نينا حرمتا خسنتر إيالي أغبان إدن وني bimar'a ahadin a gaban idan wani wani yana kallo sannan kuma mutun yana tarawa da iyalinsa wannan baya halatta haramun Sheikh Uthaymeen yace illa Allahumma illa idza kana ra'i diflan la yadani Sheikh Uthaymeen yake cewa Allahumma sai dai idan wanda yake kallon su suna kusantar junan su su ma'auratan yaro ne karami la yadari bai san me suke ba wala ya tasawwaru kwakwalwarsa ba za ta iya suranta me ake ba fa hadha la ba'sa bihi Sheikh Uthaymeen yace irin wannan yaran dan an same shi a cikin daki lokacin da miji zai kebanta da matarsa babu laifi amma idza kana ya tasawwaru ma yufalu amma idan yana iya surantawa a kwakwalwarsa irin abin da suke aikatawa zai ta tunanin abun wannan abun zai dinga yawo a kwakwalwarsa kuma yana suranta abin da suke yi falayan bagi aidan to baya dacewa baya halatta har wa yau an ya hasulal jima'u bi mushahadati ya zamto an samu tarayya da kuma mu'amalar aure a gaban sa shi wannan yaron walau kana diflan koda yaro ne karami li'anna difla domin wani yaron kad ya tahaddasu bima ra'a yakan bada labarin abin da ya gani an gairi kasidin ba da niyya ba da yaje cikin yara zai iya fadar wani zai iya abinda ya suranto a kwakwalwarsa zai zaka iya jin sa cikin yara yana bada labari yace ai jiya yaga kaza yana bada labari shi bai ma san implication din me yake bada labarin ba ma zai bada labari ina fata an gane to wannan gaskiyar magana ba karaman mummunar koyarwa bace ga yara kanana ya zamto iyayensu suna kula kansu ko suna kebanta a junansu a gaban yaro wanda yake yana da irin wannan wayo din kuma musamman yara irin na yanzu na da dai zaka samu din wayan nasu da akwai karanci amma yanzu la Allah yanayin duniyar da ake ciki yanzu wayan zaka ga zaka sha mamaki yan kananan yara a da wanda a yanzu kai wanda a da ba yanda za a yi ka gansu da irin wannan wayan yanzu suna da shi kuma abu ne mai sauki ka ji shi wata rana yana ta bada labari yana labari tiryan game da duk abin da yake gani to a karkashin irin wannan shine aka ce baya halatta in dai yaro ya kai irin wannan matakin to iyaye su dinga kauracewa kusantar junansu a gabansa ina fata an gane ka koma cikin al-sharhul mamti mujalladi na biyar shafi na 380 qala al-musannif rahimahullah al-thaniyatu dama yace zai ba mu wata fa'ida guda biyu ko fa'ida ta farko shine rashin halaccin kusantar iyali a gaban wani karami ko babba bacci yake ko kuma idan sa biyu to mun ji kuma tafsilin wannan fa'idar ta farko cewa idan yaro kamar yadda Sheikh Uthaymeen ya faɗa idan yaro bai kai shekarun tamyizi ba ana ganin ba zai iya suranta abin a kwakwalwarsa ba dan an yi babu komai athaniyatu fa'ida ta biyu yukrahu an yujami'ahunna fi firashin wahidin an hana mutun ya tara da iyalansa a shimfiɗa daya an yudaji'ahunna kai ko an yudaji'ahunna fi firashin wahidin an karhanta wato miji ya kwanta da su a shimfiɗa daya an gane ko ba wata mu'amala suke ba kawai matan sa biyu kawai yana tsakiya su kwanta sashi a tsakiya wannan tana nan wa qila ya harumu wani qaulin ma aka ce haramun waqtulifa fi jam'il ima amma malamai sun yi sabani ina hukuncin idan kuyangi ne wato bayi ne a iya hada biyu ko fiye da biyu a shimfiɗa ɗaya da ya kwanta tare da su faqila wasu malaman suka ce idan bayi ne ba yaya ba ya juzu yana halatta waqila la yajuzu wasu kuma suka ce baya halatta waqila yukrahu hadha fil mudaji'ati wasu malaman suka ce a'a wan irin wannan yana zama makaruhi a kwanciya su kwanta tare gashi ga kuma mace fiye da ɗaya da shimfiɗa ɗaya wannan makaruhi ne wa amma wudu ihdahunna bi mahdharil ukhra fala yajuzu ittifaqa amma mutun ya sadu da daya daga cikin matansa a gaban daya wannan baya halata ittifaqan malamai duk sun ittifaki akan bai halata ba mutun takamar sa ai duk matansa ne yana tarawa da guda daya dayar tana kallo wannan ya saba da ladabi da koyarwa irin ta musulunci an gane ko لا شك أن شريعة الإسلام قال المصنف وهذا آخر ما أردنا جمعه من مسائل النكاح الشيخ أبو مالمي أين وتو أبو الحسن الشاذلي يكتشا ونن شيني كارشان أبند مكي نفن تتراوى من مسائل النكاح دقا أبند يشاف وصدق كم مسألة لن أوري لا شك أن شريعة الإسلام كو شك بابو شريعة المسلمين تتحر وتتحرض على لزوم لا شك أن شريعة الإسلام للكو شك بابو شريعة المسلمين تحرض على لزوم الحياة تنا قطعي تروى أكل لزوم تركنيا والاحتشام دجن نوي والمروءة دمتنشي شريعة المسلمين تنا قطعي تدم بيمتا su zamto masu kunya masu jin nauyi masu mutunci wal fi'lul mazkur shi ko irin wannan aikin da aka ambata na mutun yana saduwa da wata macen a gaban wata yunafi zalika kullihi ya ci karo da kunya ya ci karo da jin nauyi ya ci karo da mutunci na fata an gane qala al-hasan al-basri rahimahullah babban malami hasan al-basri rahimahullah yace kanu yani as-sahaba yakrahuna al-wajas wa huwa an yata'a ihdahuma wal ukhra tasma'u as-saut mala hasan al-basri rahimahullah yake cewa kanu sun kasance yani as-sahaba to yana nufin sahabbai yakrahuna al-wajas wato suna karhanta al-wajas menene al-wajas wato sautul jima' sauti na saduwar aure shine sun kasance suna karhanta wannan wa huwa in baka san alwajasu ba shine an yata ihdahuma shine mutun yana saduwa da ɗaya cikin matansa wal ukhra tasma'u saut ɗayar ita kuma tana jin sautin ba a gabanta akai ba a ana yi a gurin da duk abin da ake tana ji sahabbai suna kin haka sahabbai ba sa san haka to ina ga yi kuma a gaba daya tana kallo daya tana ana yi da daya wannan gaskiyar magana ba daidai bane baya halatta ka koma cikin al-musannab na ibnu abi shayba mujalladi na 4 shafi na 388 da kuma al-mawsu'atul fiqhiyya mujalladi na 3 shafi na 178 wa qala ibnu qudama rahimahullah ibnu qudama rahimahullah yana cewa fa idza radiyat imra'atahu bi sakan sawiyatan fi sakanin fi maskanin wahidin jaza idan matansa su su biyu fa in radiyat imra'atahu bis sakani sawiyatan fi maskan wahid idan matansa guda biyu suka yadda da zama a gida guda jaza ya halata jaza zalika hakan yayi li'anna al-haqqa lahumā domin haƙƙin su ne falahumal musamahatu fi tarki zasu iya yin sassauci wato su yi musamaha fi tarki wajen barin wannan haƙƙin nasu wa kadhalika an gane ko ko kuma in ma baka ce gida daban-daban ba to daki ai sharing din daki to wannan sai da yaddar su amma ka ce gidan kaman zai fito da ma'anar ko yawa ce gidan wato in suka yadda su zauna a gida guda to wannan kaga shikenan wa kadhalika haka ma in radiyata idan matan su biyu suka yadda binawmihi bainahuma da yayi bacci a tsakiyar su fili hafin wahidin a mayafi daya to shi ma suka ce ibnu qudama yace babu laifi walakin in radiyata sai dai idan suka ce sun yadda an yu jami'a wahidatan yana saduwa da daya bi haythu tarahu al-ukhra inda daya tana kallo lam yajus wannan bi halata amma yace zai hada su a daki daya suka ce sun yadda babu matsala yace suka yadda akan ya kwanta a tsakiyar su
silulluba da mayafi daya wannan ma aka ce Ibn Qudama yace babu laifi amma yana tarawa da daya a gaban daya wannan bai halatta ba li'anna fihi dana'atan wa sukhfan wa suqut wa suqut muru'atin ko wa suquta muru'atin falam yabih bi ridahuma li'anna fihi domin a cikin saduwa da daya daya tana kallo akwai kaskanci fihi dana'a akwai kaskanci a ciki wa sukhfan akwai raunin tunani wa suquta muru'atin akwai zubewar mutunci falam yabih to wannan baya halatta bi ridahuma ko sun ce sun yadda ba to shari'a ba ta yadda ba ka koma cikin almuguni na Ibn Qudama mujalladi na 8 shafi na 137 lokaci yayi to insha Allah sai mu tashi wa kala al-Sheikh Ibn Uthaymeen ko abinda mu karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik